Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk san yana ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga Sarfilu dauke da kanun labarai.
Bayanai da cibiyar kariya ɗin cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2-13. Duk da cewa shugabannin kasashen turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi, wasu yankuna da kasashe na cigaba da sake samun bullar cutar. Amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakadancin China da ke birnin Houston na jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an lura da yadda manyan jami'an gwamnati ke yawan kamuwa da cutar COVID-19, inda har wasu suke fargabar makomar ƙananan ma'aikata da ke ƙarƙashinsu.
Ina cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari. Tunda akwai nauyi na jama'a a kansu, dole za su fito su cuɗanya da mutane domin gudanar da harkan mulki.
Manazarta na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da takarar kujerar babbar daraktar cibiyar kasuwanci ta duniya da tsohon ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala.
Mu dai mun san wannan mata, in dai an bata wannan waje tana da karfin ta iya, kuma mace ce mai kama maza, ko mu ce ma wani lokaci ta fi mazan ma.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon yamace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. Amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayanai da cibiyar kariya ɗin cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2-13, wato sama da yawan alƙaluman da aka fitar a hukumance. A bayanan da ta fitar a jiya Talata, cibiyar CDC ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan Amurka 10, ciki har da birnin New York da kudancin Florida da Missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da Utah da Washington. Alal misali, a Missouri yawan waɗanda suka kamu ya hau da yawan da aka fitar sau 13, yayin da a Utah yawan waɗanda suka kamu ya haura sau 2. Waɗanda suka gudanar da wannan bincike, wanda aka wallafa a shafin mujallar magunguna ta JAMA, sun ce yawancin wasu mutanen da suka kamu da cutar ba su je asibiti don neman kulawa ba, domin ba sa jin alamun cutar, ko kuma sukan dan ji alamunta ne kawai. Haka kuma ana fargabar suna yaɗa cutar ga sauran mutane. Akalla kashi 40 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar ba sa jin alamomin cutar. Duk da cewa shugabannin kasashen turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi a wasu yankuna da kasashe na ci gaba da sake samun bullar cutar. Kasashen Belgium da Sweden da Luxembourg da kuma Portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa. Wasu bangare na birnin Barcelona na kasar Spain an sake rufe su. Haka kuma a Italia, yankin Lazio da ke kunshe da birnin Rome, an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa. A halin da ake ciki kuma, ranar Litinin, Faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare, tare da barazanar cin tarar dala 155 ga duk wanda yake ta dokar. Ƙasar dai ta ga karuwar samun corona, amma wasu yankunan da cutar ke ƙara kamari irin su yankin arewa maso gabashin Birtaniya da kuma yankin Mayan. Amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakadancin tana da ke birnin Houston na jihar Texas da ke kudu maso yammacin kasar, cikin wata sanarwa da aka fitar a yau Laraba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ya ce an fitar da wannan umarni ne domin kare fasaha da bayanan sirri na Amurkawa. Morgan ya ce Amurka ba za ta lamunta yadda China ke take haƙƙi da tsoratar da Amurkawa ba, kamar yadda ba su lamunci yadda China ke gudanar da harkokin kasuwanci ba. Suna sace ayyuka da bayanan sirri da sauran halayen da take nunawa. An baiwa China zuwa ranar Juma'a ta rufe ofishin jakadancin nata. yayin da yake magana da manema labarai a Beijing. Ministan harkokin wajen China Wang Weibin ya ce umarnin rufe ofishin jakadancin na Houston wani abu ne da ke ƙara nuna kiyayyar da Amurka ke nuna wa China.
To madalla an jima kadan Sarfilo zai sake dawowa da ƙarin labarai, to amma kafin nan bari mu leka a taskar rahotannin mu. Ana ci gaba da tafka muhawara akan yadda manyan jami'an gwamnati a Najeriya da ke kan gaba wajen fadakarwa game da cutar coronavirus suke ci gaba da kamuwa da cutar, da yadda ma wasu suke bayyana fargaba akan makomar sauran ma'aikatan da ke karkashin su. Halima Abdulrauf na dauke da rahoton daga Abuja.
Tun farkon bullar cutar coronavirus a Najeriya ya zuwa wannan lokaci, wasu 'yan kasar ke ta bayyana mabambantan ra'ayoyinsu akan yiwuwar yaduwarta a tsakanin marasa karfi, musamman waɗanda ba su da damar ƙetarawa ƙasashen duniya, inda wasu suka ce ba su yarda cutar ta shigo ƙasar ba har sai da marigayi Malam Abba Kyari, tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya, ya kamu da cutar, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Wanda ya kamu da cutar a cikin jigajigan gwamnatin ƙasar na baya-bayan nan da ya ja hankalin 'yan kasar shine ministan harkokin kin waje Geoffrey Onyema, baya ga Nasir El-Rufai da shine gwamnan Najeriya na farko da ya kamu da cutar, Bala Muhammad na Bauchi, Shayi Makinde na Oyo, Rotimi Akeredolu na Ondo, Ifeanyi Okowa na Delta, David Umahi na Ebonyi, mataimakin gwamnan jihar Bauchi, mai ɗakin gwamnan jihar Benue, kwamishinan lafiyar jihar Ondo Wahab Adebenro wanda ya rasu da dai sauransu. Dr. Sani Muhammad daga asibitin koyarwa na Barau Duku a jihar Kaduna yayi bayani a
tun manyan mutane ko jigajigan gwamnati na ta kamuwa ko su ne kan gaba a kamuwa da wannan annoba ta COVID-19. Wannan gaskiya ne, ba ma a wannan kasar tamu ta Najeriya ba, a duniya ma gaba daya wannan sanannen abu ne cewa jigajigan gwamnati su ne kan gaba. Gani na ba wai sakaci ne yasa suke kamuwa da wannan annoba ba ko suka fi kamuwa da shi. Dalilan da nake tunani, na farko dai suna cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari, tunda akwai nauyi na jama'a akan su, dole za su fito su cuɗanya da mutane domin gudanar da harkan mulki. To wannan yana sa su suna cakuɗe ɗeniya da mutane daban-daban, hana iya sa su cikin hatsarin kamuwa da wannan annoba. Bugu da ƙari, akwai yawancin waɗannan jigajigan gwamnatin da muke magana akai mutane ne wanda sun manyanta, shekarun su yayi nisa. Kun kuma mutum ya samu shekaru ya manyanta, yiwuwar ya kamu da wannan annoba yana ƙaruwa.
Da muka tuntuɓi jagora a kwamitin kota kwana a yaki da annobar corona na gwamnatin Najeriya, Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa
ba wai mutanen da suke shi da wannan cutar bane kare suke kama, dalilin da yasa aka fi jin kansu saboda su ne shugabanni da sauransu, amma mutane da dama a kullum suna samun wannan cutar, wanda talakawa ne da masu kuɗi, yanda za su yi affection din ɗan siyasa haka za su yi affection ta wanda yake ba ɗan siyasa ba. Ita dai cutar mun san abubuwan da ke kare mutum, Allah ne ke kariya, amma akwai abubuwan da mutum zai iya ya rage kamuwa da wannan cutar, kamar wanke hannu, kamar amfani da safar fuska, amfani da wannan gel din da tabbatar cewa ka saka
a nasa bangare. Shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman kasar Captain Rabiu Yadudu yayi bayani da haka.
Zaman da aka ajina ana ta bincike dan adam mun bambanta da sauran halittu na ubangiji, saboda muna da Allah mai kafin basira. To wannan mutane da aka ajina an fahimci hanyar kama ta da hanyar da za a ce mutum yake a kansa shi ya jago, sannan jama'a ana ta fahimta cewa zai yi mu'amala su daidai gwargwado har kafin lokacin da Allah zai saba ƙarshen wannan cuta.
Wasu masana kiwon lafiya dai sun buƙaci 'yan kasar su ci gaba da bin ƙa'idojin da hukumar NCDC da ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar suka gindaya domin kare kai. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Sarfilu ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya.
Wasu magajin garin biranen Amurka 15 na kira ga gwamnatin tarayya ta janye jami'an tsaron gwamnatin tarayya cikin gaggawa, tare da amincewa ba za ta sake aika jami'an tsaron zuwa biranen ba. A wata wasiƙa da suka rubuta wa ballon gwamnati William Barr da muƙaddashin sakataren ofishin harkokin wajen Amurka Chad Wolf, magadan garin sun ce gwamnatin tarayya ta yanke hukunci da kanta na aika dakaru zuwa biranen Amurka, abu ne da bai kamata ba kuma ya saba wa kariyar da kundin tsarin mulki ya bayar. cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar har da magajin birnin Washington DC Muriel Bosa da na birnin Los Angeles Eric Garcet da kuma Keisha Lance Bottom ta birnin Atlanta sai kuma Lori Lightfoot ta birnin Chicago da kuma Ted Wheeler na birnin Portland Biranen Portland da Oregon sun kasance kan gaba wajen samun matsaloli tun lokacin da gwamnatin tarayya ta aika da jami'an ta a farkon watan Yuli. A wancan lokacin ana gudanar da ƙananan zanga-zangar ne na nuna rashin amincewa da zargin cin zarafin da 'yan sanda suke yi da kuma rashin adalcin da ke ci gaba da gudana inda aka samu arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnatin tarayya sai kuma zargin jami'an suna kama mutane suna zuba su a wasu motoci suna tafiya da su ba tare da dalili ba. Daga ƙarshe tawagar likitoci ta musamman a birnin Seoul na Iraki suna ɗaukar tsauraran matakan kariya yayin da suke jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar coronavirus suna ɗaukan matakan ne domin a daƙile yaduwar cutar a cewar Sami Al-Hindawi mataimakin likita a ma'aikatar kula da lafiya ta Mosul. Daga cikin matakan ana tabbatar da cewa zurfin ramin kaburburan suna kaiwa mita 3 inji shugaban sashen bincike na musamman a birnin na Mosul Dr. Hassan Rauf.
Sau madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Tsohuwar ministar kudin Najeriya Ugoji Okonjo-Iweala na daga cikin 'yan takara 8 da ke neman mukamin shugabancin cibiyar kasuwanci ta duniya WTO bayan da tuni shugaba Muhammadu Buhari ya mara mata baya. Daga Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin wasu masu fashin baki dangane da wannan batu.
Tana da gaskiya, tana da rikon amana, kuma ta san harka na sadarwa a da sanin ya kamata. Tana da yunkuri na haɗin kan jama'a a du'a da ta sami kanta. Tana da ƙoƙarin sauraron jama'a. So idan abu ya zama na irin wannan, alale ya kamata a samu mutane ne wanda suna da irin wa'in ba su aikin jama'a su yi. Za ta cancanci a wannan aiki da ake magana kai wato ta zama na cewa ita ne shugaba a WTO.
To ganin cewa a Najeriya so tare da dama mata ba a cika ba su fifiko ba a fannin da ya shafi shugabanci.
Sashen da mata ne suke shugabanci. A nan ne sun fi iya yadda za su yi su lallaba abin ya zama na cewa ya yi sauki sosai.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya Anan Kana tsohon kwamishinan harkokin kuɗi na jihar Nasarawa Dr. Muhammad Akrome Noma kenan inda ya bayyana kwarewa da cancantar Mrs. Okonjo-Iweala wacce ta wallafa littattafai da dama ciki har da Reforming the Unformable Lessons from Nigeria a shekarar 2012. Duba da kwarewa da irin mukamai da 'yan takarar ta rike a duniya, masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Abdullahi Isa ya ce idan har Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala ta yi nasarar hawa kujerar, to ba shakka za ta ba wa Najeriya babban gudunmawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke cikin halin ha'ula'i, musamman idan aka yi la'akari da yadda ta yi fice a duniya kuma ba a taɓa kama ta da laifin cin hanci da rashawa ba, ga kuma rawar da ta taka wajen rage bashin da ake bin ƙasar a zamanin tana rike da mukamin minista.
Mu dai mun san wannan mata in dai an ba ta wannan waje tana da ƙarfin ta iya kuma mace ce mai kama maza ko mu ce ma wani lokaci ta fi mazan ma. Ko da dai ana ganin ta rike mukami a cikin Najeriya wanda a cikin lokacin da ta rike wannan mukami an samu matsaloli na cin hanci da rashawa, to amma ni ban taba jin an ce ita din akwai abin da ta iba ko ta ake. Har yau ta rike mukamai a gwamnatocin da ake ganin sun yi dumu-dumu da cin hanci da rashawa gwamnatocin, amma babu ko daidai da rana daya a duk hukumomi da ake kafawa na EFCC, ICPC ko kotu ko wata hukuma ta duniya da aka ce ga abin da ta sata, ni har yanzu ban ji an gayyace ta a wannan wajen ba. Saboda haka ina ganin ba za ta samu wani tabo a wajen abin da ya shafi cin hanci da rashawa ba, domin har yanzu hukumomin duniya suna ganin tana da haske da tagomashi a kan abin da ake yi.
'Yan takara 8 ɗin kuku mata ne, Ngozi Okonjo-Iweala ta Najeriya, Amina Muhammad Jibrin daga ƙasar Kenya, Seyo Nyong-Hi daga ƙasar Koriya ta Arewa, yayin da sauran 'yan takarar duk maza ne. Kuma idan ɗaya daga cikin matan ta yi nasarar haye kujerar, za ta zama mace ta farko da ta taba shugabantar hukumar ta WTO tunda aka kafa ta a shekaru 25 da suka gabata. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amerika daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marici. Aisha Mu'azzici ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Ciwon Kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Makon jiya mun kawo muku cigaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajiya Saudatu Shehu Mahaji, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci Rafa, da barista Abida Hanafi Abdullahi, ma'aikaciyar babban kotu dake Abuja. Idan ba ku manta ba, mun kwana akan bayanan Hajiya Saudatu, inda take cewa
yauwa kuma ko su dangin miji Hajiya ai yau da gobe ta ce tun tuna zargin nashi har sai sun zo da ni nashi amma ko ba ta da kina da nashi
to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin sirkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka. Za mu tashi akan bayanan Hajiya Saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana. Ai sauraro lafiya.
Maza dole ne a kusanta miki mun na da yana ba kuma da haƙi kaza kuma ana da haƙi kaza akan ku fita haƙin da Allah ya dora muku ba a cikin ku in ba a cikin ku ba wurin ku za a yi shari'a da wurin mutu kaza a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata kanzan da za su iya rayuwa da ita ba mun na da yana cewa hanyoyi ne za su ji shi don shawara da ƴan uwan shi matakan da yake da gani na samun mafansu lahiya.
To malama Abida, me zaki dora akai?
So abin da zan kara shine ni ina kai in bada kaman shawara ne tukane ayi aure ya kamata a dinga fadakarwa dai a akali da yawanci zaka ga kawai an daura aure ba yarinya ba ta me zaka je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidan su ya ga komai ana yi mishi to sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me ye haƙin ta ba shi da namiji bai san nashi haƙin ba amma aka kani ai a sai ai kace maka kullun kai hakuri kai hakuri kai hakuri to hakurin ne ma zaka yi tunda ka ba san ba zaka ba samu matsala ba amma tun farko aka zo min da ma'aurata a hada su ma tare a dinga kaman premarital counseling fadakarwa kanin aure a zauna da su tare wance wance ga yadda aure yake da ni da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana magana kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa ya kunsa sai ka je ne zaka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a ga maka ni da kake ta gani ba in aka zauna da namiji kai ga haƙin ka ke kuma mace ga haƙin ki in ma akwai sabani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi namijin su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce manzo Allah ya ce in kun samu matsala da namijin ka ka tabbata kanin kai bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana dan samu matsala to wani lokaci in ya kwanta ina mun dai mun samu dan misunderstanding da ni gida haka ina kwanta sai in ci kai ni in na mutu yau fa yana fushi da ni sai in tare shi ko cikin dare ne zan tare shi tashi bai ce da Allah ki bari ki ga mu magana ba ki nake ji in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in fada miki duk abin da ke damu na mu ga mutum mu kwanta amma sai ki ga mata da yawa sai dai ai ci miki wa ai ci miki wa sai kai da lokacin da har ba kama da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me yasa kake zaune saboda yala na ya za a ce zauna kana zaune ba ka jin daɗi kuma in kana son ka tafi din zaka ce a'a in mun fita yau mutane za su fara gidan mu ma ba za a bani in kace ba mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen kan gari za su ce ko kuma me ƴan uwan su za su ce amma sun san ko aka gaya maka ga abubuwan fa da zaka fuskanta a auren nan gashi in ka zaka iya to in ba zaka iya ba tun yanzu ka san gyaran da zaka yi kamin ma ka shige shi amma kawai tsora maka aure da ai kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a
ai kuma
yan yamo hoto a'a eh buki buki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki ka'a wani ya dinka mu da sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana dafa abinci kuku ce da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni bai iya kaza ba duk ba ga ya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidanku already maman ka duk ta wuce wannan tipin ka gan su suna dan zaman lafiya su ce za ka yi tunanin wannan zaman lafiya haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga fadar kaiwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure a'adda ina da dan tsokaci akan abin da malama Abida suka dace kin san shi prepared counsel din na Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi ta fushi ki ga kawai za a aure shi na miji ma ba zan je da miki shi ce ne ga cikin da ya aikaci inda ba ta ji har yanzu ne ba amma magana yamma ita yarinya wurin Nadima da anana ta mata wurin sakun lallu za a ga wurin Dina za a nana ta kowa zai ta ji to
amma shi da mijin kuwa ba inda ake
amma banto ga mu gida
babu kafa
ne mijin kaman ba ba an sa aure ne ba shi an ga mun ga da shi amma sai kin kuma har da yadda muke kafa da yaran mu yanzu haka ba ko a gida zaka ga matan su kashe ta aiki je ki kai kicin je ki sha shi kuma na miji ko shi da ya kici za ki kai da Allah ka fita ba gurin maza bane to tun daga mata so wasu fara nuna mu abin da mutum ya mu ne miji da banya shi bace da ban sai shi
ni wannan ga nauce ba majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyar gidan su shine babu ɗa namiji ba ɗa namace kowa yana aikin kowa kawai abinda ɗa namiji zai yi ɗa mace tana yi abinda ɗa mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu ƴaƴan wannan gidan matan su wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ke hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah ai wani kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce
ita to kin ga irin haka kutanen mutum ce ai sha mallake
shi mallake shi
mata abinci a kici ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza
to uwar wannan yaron
nan ne aka tashi da shi
uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zo na tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da ƴaƴan su suna zaune da mahaifiyar a gida daya to ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin zata nuna mata kike kika yi ba daidai ba amma zata ga mai kai ba daidai ba ai bai zaman muka hujja da zaka yi mata rashin mutunci ba ai amana ce gare ka ita zata nusar da shi wani lokaci yayi kushi shi ita kuma sai ta mara wa ƴar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani akan ta mahaifiyarta bata sani ba to da suka tashi rubuwa kuka uwar tana yi matar din tana yi kuma har yanzu idan kai tuna ta sai ta ce Allah sarki wance ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama mata
sai sai wannan sai a kinga ce maka yanzu ke uwar miji ke zaki ga mu a duk ina tuna lokacin da zan je haji yana shi yana wata bakwai to da dai shi zan kai shi wurin yayar mai gidana in kuma wurin mutum uku ce yanzu gidan ku bar shi kai shi gidan ku bar shi gidan gangi wace ni ta kudi da ce ce sai ni da gaske su dangi miji ba ɗan uwa na ne duk abin da zan yi a gidan mu haka da gidan su sannan kuma na san ta kudi da shi da ɗan gidan mu zasu so ni ban ban wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na fa tunani kuma ita zan kai ma
to kin ga
annabi mu da ko sai a ta magana dangin miji ko ina ba
yawwa
da da abin da ake yi shi
shi yasa
wani da ke da hankalin shi bai wani kuma matsala shi da shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wata tarbe wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijin ta ta damu ta ta mata miji sai ya ce to shi ke nan zan ba ki magani amma in na ba ki magani kaman slow poison ne kadan kadan yake ci a jiki ta ce to shi ce ne sai ya ba ta wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta ba ta bayan kaman kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu fa bata mutu ba sai ya ce mata ba na ce maganin kadan kadan yake aiki amma kuma kafin yayi aiki sai ta dinga kula da matin kaman ta shi kan ta fiye da komai sai ba ta kaman nan da wata daya ba idan maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita ta kashe ta ba saboda an ga tana son ta fito shikenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata dayan ya cika sai ta koma da gurin boka su ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita yace a ai da ma ni ban bashi wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba shi zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a ce mutane ana iya tunani haka nan to amma tun farko kalin ma kai auren ka riga ka tunani
dan gurbata maka tunanin ka
eh to ka riga ka dauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya
mu sallama da ku a yau. Sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Weathers Gresham, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Na assalamu.
Gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau ya fito daga Mahmud Sahu Kaura na Moda a Zamfara, yace to ƴan majalisar dattawan Najeriya, tunda har kun fahimci matsalar da ke tattare da sha'anin tsaron Najeriya, kamata yayi ku bi duk wata hanya da kundin tsarin mulkin ƙasa ya amince muku wajen ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya. Sakon mu na gaba kuma yace mutum 12 da kuka bayyana aniyar ku ta tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasar Niger da ke gabatowa, da fatan za ku yi siyasar ku cikin kwanciyar hankali da lumana domin ci gaban ƙasar baki daya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Alimadu Admuba ga tare da Hajji Kalima Ali suka ce, salam muryar Amurka, muna so mu yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga ƴan uwa musulmai da mu dukuma wajen yin ibadu da addu'o'i a wannan kwanaki 10 da ke tafe na Zulhijja ne dimbin falala, tare da yi wa kasar mu addu'ar neman zaman lafiya. Allah mun tuba ka yafe mu. Shi ma sako na gaba haɗin gwiwa ne daga Hakan Dogon Faci Batsari da Zainab Rafin Dadi da Lubabatu Auta Ingawa daga jihar Katsina gaba ɗaya suka ce, assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu yi magana akan halin da jihar Katsina ke ciki na rashin tsaro. Ya zama dole al'umma mu ba da gudunmawa wajen ganin tsaro ya inganta, duba ga cewa ƙasa ta shiga wani hali na gaba kura bayan hayaki. Sakon Abubakar Lawar gidan dan maye jirgaba kuma yace, ku bani damar isar da sakona zuwa ga attajiran Najeriya cewa su rika koyi da ire-iren su Aliko Dangote, Mangal Buwa, AA Rano, baban gida jirgaba Funtuwa, Hajiya Mariya Ummu Dangote wajen tallafawa talakawa daga jeyi da marayu da marasa karfi, saboda inda Allah ya sa duk attajiran Najeriya irin waɗannan mutanen ne, to da talakan Najeriya bai tsinci kansa cikin mawuyacin halin da yake ciki yanzu ba. Sakon mu na shi a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabir Jau suka ce, VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan uwanmu matan aure da ke cin zarafin mazajensu idan ba su samu damar yi musu ɗinkin sallah ba, da cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina, domin aljannar mace na ƙarƙashin ƙafar mijinta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ganar da mu gaskiya. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Kafin mu yi sallama, Gasar Filu ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Bayanai da cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan Amurka ya ninka har sau tsakanin 2 ko kuma zuwa 13, wato sama da yawan alƙaluman da aka fitar a hukumance. A bayanan da ta fitar a jiya Talata, cibiyar CDC ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan Amurka 10, ciki har da birnin New York da kudancin Florida da Missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da Utah da Washington. Duk da cewa shugabannin ƙasashen Turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai ɗimbin tarihi a wasu yankuna da ƙasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar. Kasashen Belgium da Sweden da Luxembourg da kuma Portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa. Wasu bangare na birnin Barcelona na kasar Spain an sake rufe su. Haka kuma Italia, yankin Lazio da ke kunshe da birnin Rome, an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa. A halin da ake ciki kuma, ranar Litinin Faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare, tare da barazanar cin tarar dala 155.
Masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin dukkan abokan aiki, musamman Sarfi da Hashim Gumel da ya ce a gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. Ma'assalam.